Mai saurare barkamu da warhaka sunana Muslim Muhammad Yusuf a cikin shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Za a iya cewa ba sabon labari bane jin cewa an sako wasu daga cikin daliban kuriga da aka sace kwanaki kusan 18 da suka gabata. Sai dai abin tambayar shine har yanzu ina saka makale a wani yanayi ko mataki suke ciki. Haka aka shafe tsawon wunin jiya ana dakon jira domin ganin gwamnatin jihar ta mika su ga hannun iyaye da ƴan uwansu, wanda kuma hukumomi suka ce an samu nasarar ceto mutum kusan 137, duk da alƙalima na cewa a yanzu haka akwai sauran mutum 150 da suka makale da ake lissafa mutum 287, wanda kuma bayanai suka ce yaro guda daga cikin su ya rasu. Shin ya akai gwamnatin jihar Kaduna ta kasa hada iyayen da yaran su a jiyan? Shirin Najeriya a yau na dauke da ƙarin bayani. Na fara da jin ta bakin abokin aiki da ya shafe tsawon wuni guda ana jiran dakon isoro da nan dalibai, sai daga bisani an mika bayanin cewa kowa ya tafi sai zuwa wannan litinin domin amsar waɗannan dalibai. Muhammad Ibrahim Yaba, gare ka.
Na'am, ajiya ne ya kasance cewa ƴan jaridu muka allara a nan gidan gwamnatin jihar Kaduna ta saka shi mai bayan da ke nan Kaduna domin tarban wayannan yara da ake yan makarantar kuriga wanda ya kasance cewa aka saba da sanarwar cewa an samu an kubutar da su daga hannun yan bindigan da ya kasance cewa suke rike da su na tsawon kwanaki 17 a dajin Zamfara. To bayan ya kasance mun hallara bayan shi gwamnati, ma'ana shi gwamnati Sanata Obasanjo kenan na jihar Kaduna, wanda ya fitar da sanarwar ta hannun Twitter din shi, wanda yanzu ake kira X, ya fitar cewa an samu nasarar karɓo waɗannan yara, duk da dai bai bada bayanin yaron ko su nawa bane, amma ya dami godiyarsa ga jami'an tsaro da kuma shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kenan a cikin wannan sanarwar tashi ta bisa gudunmuwa da kuma ƙoƙari da ya kasance cewa ya ce da kuma rawar da ya ce sun taka wajen ganin an samu kubuto waɗannan yara cikin aminci ba tare da cutarwa ba. Inda kuma ya bada aka nuna ma da cewa an gayyaci su iyayen wayannan yara da kuma wasu daga cikin shugabannin wannan gari na Kuriga da ke karamar hukumar Cikun da cewa su allara a nan gidan gwamnati ta jihar Kaduna a ranar Lahadi nan da ta wuce din nan domin su tarbi wayannan yara. To amma sai dai an kusan za a yi cewa murna ce ta koma ciki domin musamman ga su wasu daga cikin iyayen da kuma shugabannin wannan gari da ya kasance cewa suka zo domin karɓan waɗannan yara da ya kasance cewa an ce an samu fitar da su na kasantuwan cewa ba a samu an kawo waɗannan yaran a ranar Lahadin ba, aka nuna cewa sai a ranar Litinin zai kasance cewa samu ganin waɗannan yara domin Allah ganin cewa yaran an mika su ne ko kuma ce an kai su asibiti ne domin a ɗan kula da su kasantuwar irin halin da ya kasance cewa aka same su a ciki na wanda ake ganin kamar ba abu ne wanda zai yiwu a ce an kawo su a cikin wannan yanayi. Shi ya sa ya kasance cewa haka nuna cewa to a yi hakuri sai a ranar Litinin za a bayyana ko kuma za a mika su, za a kawo su gidan gwamnati domin a mika su ga su iyaye da kuma shugabannin ita karamar hukumar garin da Kuriga. Sai dai kuma ɗaya daga cikin iyayen wanda kuma shugaba ne a karamar hukumar, wato Malam Jibrin Gwadabe Kuriga, ya tabbatar da cewa hakikanin gaskiya bayan sun samu labarin fitar cewa an samu karɓo wayannan yara an kasance cikin yanayin farin ciki da murna a cikin wannan ƙauye na Kuriga, inda ya kace mata da maza da yara suka fito suna ta murnan jin labarin an ce an samu kubuto da wayannan yara. Sai dai kuma duk da daga bisani an ce a maimakon yara 280 da kusan 7 da ake tunanin an tafi da su, ita rundunar sojoji Najeriya ta fitar da sanarwa ne inda take nuna cewa yara ne guda 137 aka samu aka karɓo, kuma su a matsayinsu na iyaye, in ji shi Malam Jibrin Gwadabin ya ce, wanda kuma shi ma ɗiyarsa Aisha na ɗaya daga cikin wanda aka sace ya kuma ya ce to suna fata ko kuma ce yana fata kaman sauran iyaye a kai ta daya daga cikin iyaye ita daya suna cikin wanda aka ce an kago duk da kuma mun nemi jin shin ko iya adadin ayyan da dama da ake kasance cewa suke aka kwashe kenan a garin koko wanda ya nuna cewa ba zai ce komai ba dangane da wannan bukata namu sai dai ya ce a bari a yi hakuri idan har an kawo wa'annan yara to sauran iyaye wanda ya kasance cewa in ba su ga ayyan nasu baki da suna iya tada suna iya tambaya suna iya magana cewa ko kuma jan hankalin gwamnati cewa to akwai sauran yara amma dai a yanzu suna dako su ga sun tarbi ayyan nasu domin ya kasance cewa su kai su gida don sauran ƴan uwa da abokan arziki ko su ji dadin wannan yanayi sai dai kuma har yanzu a wani abun shine ita gwamnatin bata fito ta nuna mana ko kuma ta bayyana masu manema labaran dalilan da ya kasance cewa a hukumance na da yasa ba a kawo su yaran a ranar Lahadi kamar yadda aka yi alkawari ba sai dai kawai an da nuna dai cewa kawai a tafi sai washe gari za a kawo su wa'annan yara kuma shi Malam Jibril Gwadabi din wanda dai ne daga cikin shugabanni kamar yadda faɗa a baya shine ya nuna kuma cewa suna a yanzu haka suna farin ciki kuma suna miƙa godiyarsu ga ita gwamnati da kuma duk wanda suka taka rawa wajen ganin sun samu karɓo wa'annan da aka kasance cewa kace an so din sai kuma inda nuna cewa a yanzu a garin na Kuriga an samu nasarar samar musu da jami'an tsaro wanda tun kusan bayan shekara biyar rabon su da asara musu da jami'an tsaro amma yanzu aka akwai jami'an tsaro na musamman da ya kasance cewa aka kai su ko kuma aka aje su a nan garin domin samawa al'umman garin tsaro sannan kuma ya ce hakan zai sanya zai bai wa iyaye kwarin gwiwa ci gaba da aikawa da ayyan nasu makaranta domin ci gaba da neman ilimi.
Sunana Jibrin Gwadabe Kuriga kuma mun yi farin ciki kwarai da gwamnatin jihar Kaduna ta kira mu ta tabbatar mana da cewa an samu karbo ƴaƴanmu sun dawo cikin koshin lafiya to sai dai yanzu abin da ya rage shine za ta zuwa gobe za ta ba mu su domin a kai yaran nan ga iyayensu to ba za mu ce komai ba tukuna sai Allah ya sa mun ga yaran nan ido da ido mun tabbatar da yawan su dukkan su da suka tafi dukkan su sun dawo ko kuma da saura to sannan kuma za mu samu abin da za mu iya cewa
amma ya kaji kai a zuciyanka
mun ji dadi kwarai da gaske saboda wannan wani abin tarihi ne a Najeriya wanda za mu ce an ɗebi ɗalibai kuma cikin wannan takaitaccen lokaci ba a kai sati uku ba Allah ya sa an karɓo yaran nan domin in muka duba baya akwai wanda yake an ɗauke su sun yi shekaru wasu sun yi watanni amma ka ga namu ba a wuce ba a kai sati uku ba gashi Allah ya sa sun an karɓo su to kaga dole ne mu yi farin ciki da hakan kuma muna godiya za su ci gaba da makaranta an ba su ci gaba da makaranta ba kuma ai su waɗanda sun samu biyan bukatun su kenan domin dai ai ilimin ake so a kashe kaga aka kashe ilimi to kaga ai ba noma ba kiyo to saboda haka za mu jajirce mu ga cewa mun ɗauki matakan da ƴaƴanmu suka ci gaba da karatu
an kawo muku jami'an tsaro runduna da na gani wajen 60 aka aje muku don ba da kariya ya kuka ga wannan zaman dakarun tsaron da aka aje muku yanzu haka
alhamdulillah mun yi farin ciki kwarai da kawo dakarun tsaron nan mun fara samun natsuwa wanda yake da shekaru ba mu da soja ba mu da dan sanda ba wani jami'in tsaro ba mu da ƴan banga to kuma nan dama hanyar kusan hanyar ƴan ta'ada ne idan suka taso tun daga Sokoto suka biyo Zamfara hanyar su ne nan har zuwa Niger to dama kusan suke duk abin da suka samu mu yi dole mu yi tunda ba mu da wani jami'in tsaro da zai kare mu amma yanzu kamar yadda mai girma gwamna ya alƙawari ya cika wani alƙawari an kawo mana jami'an tsaro su sama da 60 to kuma ya mana alƙawarin kuma za a kawo mana sojoji saboda haka muna farin ciki da haka
sunana Nuhu Shu'aibu Kuriga
kun ji dadi da jin labarin
yanzu kake magana yawa gaskiya mun ji dadi kuma muna godiya ga shi gwamna jihar Kaduna akan wannan al'amari gaba daya gaskiya mun gode da gwamna da kuma shugaban kasa da shaulan su mun gode Allah saka musu da alheri kuma kamar yadda aka yi mana alƙawari Allah dawo mana da yaran mu cikin lafiya da zaman lafiya mun gode Allah saka da alheri na ji dadi kwarai da gaske saboda akwai yara nan na jini na a ciki
to wasu daga cikin iyayen ɗaliban da muka zanta da su kenan shirin Shirin Najeriya ai kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko ta kafofinmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Google Podcast, ko Buzzsprout, ko Spotify, ko kuma tunin radio. Ana jin shirin ta tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci da kuma ta trustradio.com.ng. Madalla. Tuwashin masana tsaro ya suke kallon wannan yunkuri na gwamnati da kuma yadda aka samu nasarar kubutar da su cikin gaggawa. Dr. Yahuza Getso wani mai sharhi ne kan lamarin tsaro ya mana tsokaci.
Sunana Dr. Yahuza Getso, masanin tsaro bincike da ta'ammali da bayanan sirri da kuma bin diddigi na kwakwafi. Shugaban rukunin kamfanonin Eagles Integrated Security and Logistics wanda yake a birnin tarayya Abuja da kuma ofisoshi a Maiduguri da Kano da Zamfara da kuma wato Kaduna. Wato na kalli wannan kokari da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta yi a matsayin abin madalla kuma abin jin daɗi, kuma in ka saurara zaka ji daga muryata akwai nishadi da jin daɗi kwarai da gaske, saboda wato ita gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu duk abin da ya shafi matsalar tsaro in mun lura daga zuwanta ta buɗe kunnuwanta tana sauraron 'yan ƙasa akan korafe-korafe da kokensu, kuma ba ma ɓangaren tsaro kawai ba, ina jinjina musu kwarai kuma ina fatan gwamnatin za ta ɗore akan haka. Ofishin Malam Nuhu Ribadu tunda ai shi ne mai ba shugaban ƙasa shawara, to shi ne kenan ke da ɗawainiyar aikin sa ido ko duba yanda hukumomin tsaro suke gudanar da aikinsu, ma'ana wato supervisor. To tunda ko haka ne, ai ni na tabbatar da cewa daga lokacin da wannan abu ya faru, dama dai na ayyana kashi uku a firarraki da ne a gidajen kafafen yada labarai daban-daban guda uku da na cikin gida da na waje, cewar ga in dajin da yaran suke. Kuma na gode wa Allah da Allah ya sa a wannan dajin dai aka samo yaran, na kuma faɗi waɗansu bayanai wanda sun taimaka, kuma shi Malam Nuhu Ribadu na fahimta daga abinda na fahimta, duk da yake ba mu san juna ba, amma dai yar manuniya ta nuna cewar lallai irin tuntubar da jami'an tsaro suka yi min da kuma sauran abokan aiki wanda muke aiki tare yau da gobe, yar manuniya ta nuna cewar wato sun saurari irin shawarwari da kuma dabarbaru da muka sa a yi amfani da su, kuma hakan ya nuna cewar da izinin Allah sauran su ma yara da ake rike da su ko kuma wasu da ake rike da su a gurare, in Allah ya yarda za mu ci gaba da yin aiki tare. Kyawun shugaba ya damu akan damuwar talakawa da kuma matsala idan ta taso. Ina mai tabbatar maka da cewar da ni da nake magana da kai da Malam Obasani da kuma mai bawa gwamnan jihar kwamishinan tsaro da al'amuran cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan da kuma dukkanin jami'an tsaro waɗanda suke aiki a matakin ƙasa da kuma wato shugabannin hukumomin tsaro da kuma wanda suke aiki a jihar Kaduna, ina tabbatar maka da cewar wallahi ba mu samu bacci ko wata nutsuwa ba har sai da aka kawo wannan matakin, wanda babu abin da zamu ce da Ubangiji Madaukakin Sarki sai dai mu ce mun gode. Kuma ina fatan gwamnati za ta tashi tsayin daka wajen ganin cewar sauran dalibai da suke a makale a sauran guraren 'yan ta'adda mabambanta da kuma sauran mutane da ake rike da su a gurare mabambanta an yi mai yiwuwa domin ganin cewar an yi abin da za a fito da su, kuma sannan a tsaya tsayin daka a samo maslaha da mafita dangane da kawo ƙarshen wannan abun ta hanyar tabbatar da cewar su kansu masu aikata laifin ba sai an kai ga kashe su ba, a'a ya zama an samu wata hanya ta dabara. Ai su ma 'yan Najeriya ne, kuma muna son su ci gaba da rayuwa, kuma muna son a ci gaba da mu'amala da su, kuma a cikin su ba mu san baiwar da Allah ya ajewa waɗansunsu, waɗanda in sun dawo cikin mutane sun daina abin da suke yi, watakila za a ƙaru a amfana da su wajen gina ƙasa ta fuskar tattalin arziki, tsaro, ilimi, bincike da sauran makamantansu.
To mai saurare da haka muka zo ƙarshen shirin na Najeriya yau a wannan lokaci, a madadin sauran abokan aiki, Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.